أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو أي مسلمي بمجرد بمنازن شيء أكن لتاهننا سيد سيروا a wancan saduwa mun zance kan sai da sayarwa wanne yake wajibi da mustahabbi. Yau zamu fara zance akan sai da sayarwa wanne yake haramu. Da farko, sai da sayarwa abin da yake najasa akan ihtiyati na wajibi haramun ne. Sai dai ababe da suke mai najasa amma mai aka kebe su a cikin wannan ka'ida shine kaman sai da jini, saboda jinyan mai wanne ya kamu da cuta yana bukatan jini, ka sai masa da jini, wannan ba haramun bane. Wannan mai an fidda shi a cikin wannan ka'ida. Amma asalin jini najasa ne, akan haka bai halasta sai da jini ba. Sai dai me da wannan sharati, za a sayar ne domin a ba mai jinya, wannan ba laifi. Sannan na biyu, sai da sayarwa ababen da suke amfaninsu, abin da aka san ana amfani da shi da wannan abin haramun ne, shi ne mai kaman kayan caca, abin da aka san amfani da shi ne, shi ne mai cata ake yi da shi, ta wannan sai da wayannan kayan haramun ne. Sa'annan sai da sayarwa na abin da yake za a yi amfani da shi ne saboda caca ko sata, shi ma mai haramun ne sai da wannan lamurra. Ko ko a'a, san abin da yake ta hanyar caca aka samu wannan abin ko ta hanyar sata. Misalan mutum caca ya yi, loto ya yi, ya mai ya samu mota, ya samu mai mota, ko a'a wannan motan da ke hannunsa kaya ne na sata, to ka sai wannan motan haramun ne, shi ma ya sayar da wannan haramun ne. Sa'annan sai da sayarwa ko aikacecceniya da yake mai zai kare ne zuwa ga mai riba ko akwai riba ciki, shi ma mai haramun ne. Sai ko sayarwa da yake ya danganci littattafai ko littafi wanda yake mai nabatar da mutane. Misalan littafi ne cikin shi ba komi, shi mai keta hukunce-hukuncen Allah kamar yadda yanzu mai wannan zamanin ake yi. Sai dai mai cima ma'aiki mutunci, abin dai da zai mai zai bata hankulan mutane, zai kai mutane zuwa gabata, to san wannan littafi ko sai da wannan littafi haramun ne. Sa'annan sai da makami da dukkan abin da yake zai zama mai sababi na karfafa makiya musulunci haramun ne. Akwai ababa da yawa da suke sai da su haramun ne, saboda wannan zamanin ba abu ne da yake al'umma suna jarabtuwa da wayannan ababen ba, saboda shi ba mu yi zance a kansu ba. Wannan shi ne ka'ida ababe guda shida da muka ambata. Kaman na karshe, dukkan abin da mai za ka sayar ma mai makiyan musulunci ya karfafa su, sai da su haramun ne. A kan nan, ko da alura zaka sai mamaki yan musulunci ya zama sababin karfafa su sai da shi mai haramun ne. Wannan ababen da muke fada su ne sai da sayarwa da suke haramun. Akwai sai da sayarwa wanne yake ko aikatacce ne ya wanne yake mai makruhi. Mutum kai aikatacce ne ya da mutane da suke wafitattu walakantattu azzalimai. Wannan masalan kaje kana aikatacce ne ya da mai shan giya, wannan aka san shi da zina, wannan aka san shi da caca, wannan makruhi ne. Sa'annan sai da sayarwa tsakanin kiran sallan asubahi zuwa fitowar zuwa hudowar rana makruhi ne. Haka kuma idan dan uwanka ya je yana kasuwa saboda me ya sai abu kaza, sai ka je mai ka shiga ciki kai ma kana son ka sai wannan abin alhali gashi yana ne yana ciniki, to wannan makruhi ne. Idan wani aikacecce ne ya ko sai da sayarwa ba shi cikin ababe ko hukunci guda hudu da muka ambata, shi ne mai wajibi, mustahabbi, haramun, makruhi, to wannan shi ake ce ma mubahun. Shi ne mai abinda muke sai yau da kullum, mutum ka je ka sai sabini, ka je ka sai biskit, ka je ka sai gari da ire-irensu, wannan shi ne abinda muke yau da kullum, wannan mubahun ne. Dukkan abin da yake ba shi cikin daya hukunce hudu da muka ambata, to wannan mubahun ne. Abin da ya kamata bayan mun rarrabe sai da sayarwa hukuncinsu zuwa ga me gida biyar, wajibi, mustahabbi, haramun, makruhi, mubahun, ya kamata mu san ko da sashi ne a cikin sharatin sai da sayarwa. Sharati na farko shine kai da zaka sai kaya ko wanda mai zai sai kaya ya zamana kuna da nufin aikatacce niyya ne tsakaninku. Akan haka idan wani akan wasanni sai ya ce na sayar da wannan kayan, to wannan aiki bai inganta, wannan sai da sayarwan wannan aikatacce niyyan bai inganta ba, yani batili ne. Wannan sharati na farko kenan, ya zamana mai kana da nufin sayarwa, kana da nufin saya, amma ya zama wasanni kake yi, to wannan bai inganta ba. Sa'annan sharati na biyu, ya zamana kai mai sai da wanda zai sai akan zabinku ne mai za ku yi wannan aikatacce niyya, ba wani ya tilasta ku ku yi wannan aikatacce niyya tsakaninku ba. Akan haka idan aka tilasta ka kan wata mu'amala, kan wata aikatacce niyya, to wannan bai inganta ba, yani in ka kare wanne ya tilasta ka, ya wuce ka, ka zo mai ka karbi kudinka ko ka karbi kayanka. Sa'annan sharati na uku, ya zamana kai mai saya da wanda zai sayar maka kaya, kai kana mallakan kudi, shi kuma yana mallakan wannan kayan, ko a'a kuna da zabi ku yi wannan mai aikatacce niyya. In ba haka ba, idan ya zama ne baka mallakan wannan kudi, shi kuma bai mallakan mai wannan kayan, to wannan sai da sayarwan bai inganta ba, yani ma ya ma nan bai inganta ba, yani wannan aiki da kuka yi kaman ba ku yi bane. Sharati na hudu, yani abin da za a sayar, yani kayan da za a sayar, ya zamana wannan kayan mushakhasi ne, yani an san wannan kayan, an san mikdarin shi, an san siffansa. Shine me, idan ya zama na kaya ne da ake aunawa, to ya zama musamman kilo nawa ne, muddi nawa ne. Sa'an nan idan kuma mallaka ne, masalan kasa ne, musan wannan kasa, kasa mita nawa ne masalan, ko eka nawa ne, ya zama mun sani. Sharati na biyar, idan wani abu da yake mun sa shi za mu yi mu'amala kai, wannan abin yana da wayansu imtiyazi, yana da wayansu siffofi, wannan siffofin yana sa mutane su yi kwadayi cikin wannan abin, ko a'a ba su kwadayi cikin wannan abin. Kowannan siffofin yana sa abin ya yi tsada, ko a'a idan abin yana da wannan siffofin ya zama mai arha ne. To ya kamata a wurin sai da sayarwa wayannan duka ai bayanin shi. Ya ce, malam, kaga wannan gilasin da zan sayar maka yana da siffa kaza, yana da siffa kaza, yana da siffa kaza. Wannan siffan nan idan abu ne da yake mutane suna bazala kudi saboda wannan siffa, to lokacin ya sani. Ko ko a'a idan yana da wannan siffa ba san shi mai da wannan kudin, ya kamata a bayyana. Sa'an nan sharati na shida, ya zama na kai da zaka saya, da kai da zaka sayar, kuna da me iko da me zaka ba da kudi, shi ma yana da iko me da zai baka me kayan da kake so. Akan haka, idan kudinka mala an sata, ko kayanka aka sata, to kaga nan ba batun me sai da sayarwa, domin ba kai ne zaka yi ka ba da kudi ba, ba shi ne kuma zai baka me kayan da kake so ba. Wanda shi ya kamata me kai da zaka saya, da shi da zai sayar maka, zamana kuna da kudaran da za ku mai ba junanku wannan abin da za ku yi musanya a ciki. Shine mai kai za ka ba shi kudi, shi ya ba ka mai kaya. Sharati na bakwai, ya zamana kayan da mutum za ka sayar ba hakkin wani ko wani wannan, yani wannan kayan za ka sayar, ko a'a in ba wan ba akwai wannan zaka bashi idan ba wannan. Ya kamata kada ya zama me abu ne na jama'a, domin idan ya zama na jama'a, idan ba da izinin su ba, ba za ka yi me ka sallama wannan kayan ba. Akan haka, kaya da yake na jama'a bai kamata mutum ka sayar ba fashe me da izinin su. Idan kuna tarayya cikin wannan kayan ne, ya kamata ka nemi izinin su, sa'an nan me ka sayar. Bayan haka, wannan shine wasu sharuta guda bakwai da muka ambata abin da ya danganci sai da sayarwa. Babu shakka akwai su ladubba da aka so mutum ya kiyaye su wurin sai da sayarwa. Shine idan mutum kana sai da sayarwa, kada ka sa me bambanci tsakanin masu sayan kayanka, yani kada ka sayar da wannan dala biyar ka sayi ma wancan dala bakwai, kana gwada mai bambanci tsakaninsu, wannan mutum ka guje shi. Yani mustahabbi ne kada ka sa bambanci tsakanin mai masu sayan kayanka. Haka kuma a cikin kiman kayan da mutum kake sayarwa, kada ka sa yanayi ya zama mai mawuyacin lamari, yani mutum ka sa da kaya kudi da yawa, ko mutane suka zo ka ta musu wayansu lamura dai hal mutum ba zai sai kayan ka ba, ka dai sa abin da mai zai zama mai mawuyacin lamari a wurin sai da sayarwa, wannan idan ka guji wannan mustahabbi ne. Sa'annan an so a cikin sai da sayarwa, idan mutum ya sai kayan ka, bayan ya kai gida sai nadama, cewa ai wannan kayan bai bukatansa ko a'a yana bukatansa amma yana bukatan kudi gashi ya je gida ya ciki wani masala yana bukatan kudi sai dawo wurinka ya dawo shagonka ya ce malam wannan abin da na saya gaskiya na je gida na ya ciki wani hali ina bukatan kudi saboda shi ka anshi wannan kayan ka maida min kudin idan kai wannan to ka aikata aiki nagari sosai ya zo cikin ruwaya cewa duk wanda ya walwale wata mu'amala tsakanin shi da wanda ya nemi a walwale wannan mu'amala sai kuwa ka ji ka walwale wannan mu'amala to ubangijin Allah subhanahu wataala aka zai maka gafaran zunubanka a ranar tashin kiyama da wannan ne zamu kawo karshen shirin mu a yau wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.